Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Niya da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum Sarfil Hashim Gumel ne tare da Ali Mustafa Sokoto da masu ran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ce cewa alƙalan Najeriya wanda aka dakatar daga aiki a baya ya miƙa fadar gwamnatin Najeriya takardar ajiye aiki. Haka kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta alƙawarin haɗa kai da sarakunan gargajiya domin dakatar da aikata wasu miyagun ƙwayoyi a cikin al'umma. Daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sa alama tarawa da ɗaya sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni daga ƙasar Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a, muna fatan kowa ne lafiya kamar yadda mu ma muke a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya canza shawara akan batun rufe kan iyaka Amurka da Mexico kwana guda bayan da nuna kamar ya jinye daga barazanar da ya yi a can baya na cewa zai rufe iyakar muddin Mexico take ta dauki mataki da hana kwararar bakin haure da miyagun ƙwayoyi zuwa na Amurka. Kafin ya tashi daga fada tashi ta White House zuwa can kan iyakar ta Amurka da Mexico din, yau Trump ya faɗa manema labarai cewa ni fa ban canja tunani ba kwata-kwata, ta yi ma in rufe iyakar a wani lokaci can gaba. Bayan ya share kwana da kwanaki yana barazanar rufe wannan iyaka, Trump dai yanzu ya yanke shawara ba abin da zai yi kenan ba, a maimakon haka zai je ya kai ziyara ne a ofishin sintirin Calexico na Amurka, wanda wani bangaren iyakar ne da ya ratsa tsakanin waɗannan ƙasashe biyu, inda kuma zai halarci wani zaman tattaunawa da za a yi akan batutuwan baki da tsaron kan iyaka din kafin ya je gewayawa wajen wani bangaren katangar da aka sanya a kwanakin nan, abinda kuma ita gwamnatin Trump din take ta fankama cewa wai wani bangare ne na katangar da shi Trump din ya dade yana cewa zai yi. A halin yanzu kuma Amurka da ƙasar Switzerland sun cimma yarjejeniya a yau Juma'an nan cewa daga yanzu ita Switzerland din ita ce za ta rinka wakiltar kare muradun Amurka a can Venezuela a wani yunkuri na sassauta sa'in din da ke faruwa tsakanin ita Amurka da Venezuela din. To sai dai kafin wannan tsarin ya fara aiki da kyau, dole sai ita Venezuela ta yarda da shi. Gashi kuma tuni Venezuela ta riga ta tsinke dangantakar ta diplomasiya da Amurka tun bayan da Amurka ta fito fili tana nuna cewa ita ta amince ta ma rungumma dukkan 'yan adawar Venezuela din Juan Guaido a matsayin shugaban riƙon ƙwarya na waccan ƙasar. A Bern, babban birnin Switzerland ne jakadan Amurka Ed McMullen da ministan harkokin wajen Switzerland Ignazio Cassis suka rata banu a kan wannan yarjejeniya. To jama'a, muna cillo muku wannan labaran ne daga Washington da sashen Hausa na Murya Amurka. Ƙasar Saudiya ta kama wasu mutane su takwas ciki har da Amurkawa 'yan asalin Saudiya su biyu. Kamfanin dillancin labaran AP ya bayyana cewa cikin mutanen da aka kama akwai har da wata mace mai juna biyu da kuma maza guda 7. Dukkan mutanen nan da aka kama dai sun sha nuna goyon bayan na kare haƙoƙin mata a ƙasar ta Saudiya. Al-Qasd, wata ƙungiya ta kare haƙoƙin bil'adama wacce mazauninta yake birnin London ta Ingila, ta ce dukkan mutanen nan da aka kama marubuta ne, wato wanda suke rubuce-rubuce musamman ma a kafafen yada sada zumunci, wanda kuma a can baya suka sha bayyana ra'ayoyinsu a fili kan yin sauye-sauye a Saudiya. A yau Alhamis aka kama yawancin waɗannan mutanen. Badal Al-Ibrahim marubuci ne kuma likita ne, kuma yana ɗaya daga cikin su Amurka 'yan asalin Saudiya biyu da ake magana cewa an kama su. Shugaban kwamitin sulhun tarayyar Turai Donald Tusk yana so a ƙara Burtaniya ɗan lokaci ƙanƙani har zuwa watan Afrilun shekarar nan da muke ciki, shekara mai zuwa kai, domin ta samu damar fito da ƙwaƙwaren shiri na ɓallewarta daga tarayyar Turai ta EU. Dole ne shugabannin tarayyar Turai su amince da ƙarin lokacin nan, wanda shi ne zai bai Burtaniya damar ta bar ƙungiyar kafin cikar wa'adin da majalisun ko ita tarayyar Turai suka yanka mata amma sai idan majalisar dokokin ita Burtaniya din ta amince da yarjejeniyar na ficewar ta daga cikin EU. Ya juma'a ake sa ran Prime Minister Burtaniya din Theresa May da ta rubuta shi ta wata dogon wasiƙa hukumance domin ta nemi ƙarin wannan lokaci har zuwa ran 30 ga watan Yuni. Dama dai ran 29 ga watan Maris din nan aka sa ran cewa Burtaniya za ta bar tarayya din, amma sai ta Prime Minister May din ta samu yin amincewa da EU akan ƙarin lokaci domin gwamnatin tata ta samu lokacin fito da shawara wacce 'yan majalisar dokokin Burtaniya za su yarda da ita.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi alkawarin haɗa kai da sarakunan gargajiya domin dakatar da aikata wasu miyagun ayyuka a cikin al'umma, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal.
Rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta yi alkawarin haɗa kai da sarakunan gargajiya don ta kauda masu aikata laifuffuka a cikin al'umma. Babban mataimakin Sufeto General na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta 11 da sun ka haɗa da jahohin Oyo, Osun da Ekiti, AIG Adeleye Oyebade ya yi wannan alkawarin ne a lokacin da ya kai ziyara a fadar Oba Obokun na ƙasar Ilesha, Oba Gabriel Adekunle Aromo Laren a fadarsa da ke birnin Ilesha.
We want to extend it to accommodate other stakeholders so that we can have community policing brought to the doorstep of everybody. We want to interact with members of the public to know where the shoe pinches. Even at a low level at the police post.
AIG Adeleye Oyebade yace suna son su fadada hadin kai wajen yaki da masu aikata laifuffuka a Najeriya tare da masu ruwa da tsaki, ta yadda za a sami hadin kai da al'umma kuma a rage aikata laifuffukan. Suna son hulɗa ta kuddukul da jama'a don su gano bakin zaron tsaro tun daga ƙasa har sama. AIG Oyebade ya yabawa Oba Obokun na Ejesha a game da goyon bayan da yake baiwa jami'an tsaro musamman wajen yaki da masu aikata laifuffuka kamar satar mutane don neman kuɗin fansa da fashi da makami da dai sauransu. Da yake mayar da jawabi Oba Obokun na Ilesha, Oba Gabriel Adekunle Aromo Laren, wanda ya yi alkawarin baiwa 'yan sanda goyon baya a wajen yaki da masu aikata laifuffukan a cikin jama'a, yace jami'an 'yan sanda na da wurare da yawa da ya kamata su sa ido tare da jibge jami'ansu don kare rayuka da dukiyoyin jama'a, kuma hanya ɗaya tilo ta rage rashin jin daɗin jama'a a game da aikace-aikacen 'yan sanda shine haɗa kai da jama'a don a yi aiki tare.
Minimizing the discomfort of the office by allowing other people to join hands with you.
Oba Obokun na Ilesha ya buƙaci jami'an 'yan sandan da su ƙara haɗa kai da sarakunan gargajiya don su shawo kan laifuffuka iri daban-daban da suke damuwar jama'a, irin su fashi da makami da garkuwa da jama'a a sassan Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, alƙalin Najeriya wanda aka dakatar daga aiki a baya miƙa wa fadar gwamnatin Najeriya takardar ajiye aiki. Kan haka ne rashin tabo wakilin murya Amurka a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ta wayar tarho don jin abin da ke faruwa.
To ba da jimawan bane na kammala binciken da na yi dangane da rahotannin da suka fito da ke nuna cewar wato shugaban bangaren shari'a na Najeriya wato alƙalinta Justice Walter Onegon, wanda aka dakatar daga aiki aka nada wani Justice Muhammad yayi riko ya aje aiki a raɗin kansa wato tun jiya kenan, ko da yake ba a samu tabbacin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki mataki ko ya yanke shawara akan wannan al'amarin ba, domin a lokacin da aka kai takardar shugaba Buhari yana hada-hadar tafiya kasar Jordan domin halarta wasu taruka da ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa a can dangane da sha'anin tattalin arziki.
To Umar, wannan yana da alaƙa da binciken da ake masa ne ko kuma haka kawai ya bar aiki?
To ya aje aiki ne wato kwana ɗaya bayan da majalisar da ke kula da sha'anin shari'a ta Najeriya, wadda ita ta gudanar da cikakken bincike a kansa kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya Canada ta kammala rahoton ta wato bayan ta kammala binciken ta mikawa ofishin shugaban kasa amma shugaban kasa bai dauki mataki ba akan rahoton tukuna sai gashi wato Joseph Walter Onegon ya aje aiki a radin kansa shi ma ana gudanar da shari'ar da ake masa a kotun nan ta da'ar ma'aikata a zarge-zargen cin hanci da rashawa
to duk da yake da ya aje aiki za a ci gaba da wannan wato batun na kotu zai ci gaba da tafiya ne ko kuma za a jingina da shi duk da yake ya aje aikin a yanzu haka
wato wannan ita ce tambayar da na yi wa ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami wanda ya ce mun baya da hurumi ya amsa wannan tambayar domin karfi ne da iko na shugaban kasa ko za a karbi aje aikin da yayi ko za a ci gaba da shari'a ko za a ci gaba da koma menene haƙƙi ne na shugaban kasa kuma shi a matsayinsa na minista ba zai iya cewa ofin ba sai shugaban kasa ya ga ya duba ya yanke shawara kafin a bayyana ma kasa halin da ake ciki
to a gaida Umar Faruk Musa in an jima kaɗan zan buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan duk wasu batutuwa da ke damun ku kada manta yau babu wani takamaiman maudu da muke sakawa saboda haka za ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da kuke so kafin nan a shakata da wannan waka
da zambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Nigeria, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Mu haɗa kai, mu bar ƙabilanci da bambanci. Nigeria, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria, Nigeria, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
ga wanda kai maka Najeriya Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya Musa ir adwa ya kai maka Najeriya Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya Da Hausa da Yarba da Igbo a Najeriya Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Kuma da layin kiran mu na farko ya fito daga Sokoto ne. Wane ne aka layi daga Sokoto?
Muhammadu Saminu fadan kai Gurbawa daga Sokoto.
To Muhammadu Sani muna sauraron ka, menene a ranka a yau?
To ni abin da yake raina akan modi in ku na jiya. Akan rikicewar Najeriya ta bangaren har-haren ta'addanci. Saboda gaskiya akwai matsala.
Me ne matsala?
Kun tsoni moti a kai na kan ayi a head da helicopter da yan sanda ko wuce jiha. Yana da kyau gaskiya gwamnati ta dawo da wannan tsari domin zai taimaka ma Najeriya akan harin ta'addanci. Duk ko wuce jiha a fit da headquarter da yan sanda da duk inda aka kawo haji za su iya kawo ceto akan kasa.
Wato kana nufin ayi yan sandan jihohi kenan?
Ko wani mahukunci?
To Muhammad Sani, mun gode da wannan shawara da ka bayar. Bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashen Hausa nan mara Amurka mai magana Sama'il S. Power kafin ma daki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To Malam Sama'il, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, yau ra'ayina ina magana ne akan siyasar jihar Bauchi. Da gwamna da ya amsa ya sha kai, wai yanzu kuma yake cewa uwar jam'iyya ta ƙasa ta ce masa zai kai kotu. To muna kira ga uwar jam'iyya na ƙasa, shi shugaban jam'iyyar Adan Hashim Malli, a fa gaya masa jihar Bauchi fa ba fa jihar Benin ba ne, jihar Edo ba, ba kuma jihar Katsina ba ne. Don haka mu addu'a da muka yi jihar Bauchi, jihar Bauchi ta fi ƙarfinsa. Don haka ya nutsu.
To baka ganin wannan baka ganin tsari ne na court na tsari ne na Najeriya, duk wanda bai gamsu da zabe bai tafi kotu je faɗa matsalar sa, su ma sai kotu ta yanke hukunci a kafa.
Wannan daidai ne, wallahi mun gamsu. Mu in za dan jihar Bauchi kotu za ta ci a sake ma, mu ba ma shakku da mun san mun zababin da mai kiso a jihar Bauchi.
To Malam Sama'il, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kebbi. Wani ne aka laida Kebbi?
Daga jihar Kebbi, Malam Ango, malam makaranta ya wuri.
To Malam Ango, dan rage rediyon ko ka matsa daga kusa da ita da Allah.
Da auto shike da zarar.
Yawwa, to menene ra'ayinka? Malam Ango, ka tsaya kusa da rediyon, mutane suna jira.
Kana ji na?
Muna jira.
Kana ji na?
To da alama dai Malam Ango wannan sai dai ƙara gwada mu domin layin ka ba ma jin gaskiya kwata-kwata. To bari mu ji akan wani ne akan layi kuma?
To kana kai tsaye kana magana da Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar Plateau, Najeriya.
To Malam Awal, muna sauraron ka.
To ba shakka barkanku da la'asariya.
Yawwa,
da fatan wato mai girma shugaban ƙasa, halin da arewa take ciki wajen yawan hare-hare da garkuwa da mutane, a baya ya sa dokan harbe duk wanda aka samu da satan akwati. To ina ga wannan dokan ya kamata ya canza mata mazauni, ta dawo kan masu satan garkuwa da mutane, kamar za a samu
da a samu sauki idan aka yi haka.
Kwarai da gaske, saboda kaga lokacin da aka sawa masu satan akwati dokan, ai ta yi tasiri sosai. To sai na ga dokan ta fi karfin ma masu satan akwati, ya kamata dokar ta koma kan masu garkuwa da mutane.
To Malam Awal, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je jihar Niger. Wani ne aka layi daga Niger?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malam?
Ibrahim Yankin Hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, me ke tafi da kai a yau?
Yau ni roƙo nake ga ainihin zaɓaɓɓen nan majalisar mu wanda ake ce mu Abule na ƙaramar hukumar Mashego. muna roƙon shi dan Allah idan Allah hukunci an kaddamar da shi a matsayin dan majalisa na jaha ya taimaka mana da wannan hanya daga Idi zuwa Daja. Domin saboda wannan hanyar ina ga karamar hukumar Mashegu gaba ɗaya zai wahala a samu wata karamar hanya da wanda ake fito da amfanin gona sama da wannan hanyar inda ake samun rabano sama da wannan hanyar muna neman shi don Allah taimaka ya buɗe ayyukan shi a wannan hanyar.
To Malam Ibrahim da fatan wanda ka yi kira domin sayaji kuma da fatan za a yi muku wannan aiki bar mai garzaya babban birnin tarayya Abuja. Wane ne akan layi daga Abuja? Abuja wane ne akan layi daga Abuja?
Sani Muhammad daga Karmo Abuja.
To Malam Sani muna sauraron ka.
To kasancewa yau ne Juma'a ni gaskiya abin da ke ci min tuwa kwarya bai wuce irin jaha ta Zamfara ba irin kashe-kashen nan da ake yi. To mu muna kiran gwamnati don Allah ta miƙe tsaye ta magance muna irin sace-sacen nan da ake yi yanzu in ka
Malam Sani ta wace hanya kake Malam Sani ta wace hanya kake ga zaki ya magance wata shawara zaka ba gwamnati ta magance wannan matsala tunda ta kasa har yanzu.
Wato ni shawara da zan ba gwamnati gaskiya Allah ya kamata idan za a magance wannan abu a tsaya a hada da irin limammai na kauyuka domin gaskiya Allah ka ga an hada da limammai na kauyuka Allah su duka irin waɗannan abubuwan za a kai karshen su. To kuma ka gani a nan ma daga Abuja zuwa Kaduna hanyar nan gaskiya Allah ba ta dake mu dai kiran mu gwamnatin tarayya don Allah in za a yi aikin nan a tsaya aikin nan da gaske ba da wasa ba domin gaskiya Allah irin abubuwan da ke waruwa a ƙasar nan ta mu Najeriya abun nan ya ta'azzara.
To masani mun gode ku gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna. Wane ne aka layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam.
Tarfilu Hashim Gumal barka da yammaci.
Yawa baka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa yau Juma'a me ke a ranka a yau?
To alhamdulillah ina da bi a gurguje.
Na'am.
To idan muka dauki wannan abubuwan da ke faruwa a Najeriya baki daya na farko dai gaskiya al'adai talakawa kan mu ce za mu zama irin mujirawa gwamnati ko kuma shugaban kasa ko kuma yan sanda ko jami'an tsaro kan mu sai mun tashi mun dage da addu'a domin addu'a wa sayyidul mu'minina gaskiya kamata mutane da musulmi da kristocin mu mu dage da addu'a kuma abin da nake kira da karshe ina yin godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya kai mu gobuwan da shugaban karamu kuma tankuwa sabu abu filimar sabu windi ya aure da yaran shi guda biyu to muna ciya shi murna Allah ya sanya alkhairi kuma Allah ya sa a yi taro lafiya a gama lafiya sharfi an kuma ne baka fatan alkhairi Allah ya tsare da mu kuma Allah ya kara bar zaman lafiya a Najeriya baki da Alhaji Musa Garo a tashi lafiya na gode.
To Alhaji Musa Garo mun gode kwarai da gaske to bar mu je Taraba. Wani ne akan layi daga Taraba?
Alhaji Luwan Dan Maliki ne daga jihar da karamar hukumar daga lokacin a garin Tella.
To Alhaji Luwan Dan Maliki muna sauraron ka me ke tafar kai a yau?
Eh yau wato to ni abinda nake gani gaskiya game da matsalan Zamfara din nan yana da kyau gwamnati ta tsaya ta duba ta nuna Allah. Dan gaskiya wayannan mutane bayi ne na Allah kuma shi ma shugaban kasa ya san hakki ne a kansa yana da kyau ya tsaya ya duba. In ma ba zai yi ba yana da kyau a tsaya idan ma matsala ne na gwamna a tsaya a cire gwamnan mana ba wai wani abu ba ne ba.
To Alhaji mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya jihar Oyo. Wane ne aka layi daga Oyo?
Alhaji Rabi Abdullahi Dandume daga jihar Oyo Najeriya.
To Alhaji Rabi muna sauraron ka.
Wato ni abin da nake ba da shawara a yau a wannan irin fituna da Allah ya kawo mana a ƙasarmu Najeriya musamman a yankinmu mu na arewa. Wato ina roƙo ga jama'an Najeriya gaba ɗaya musulmi da kirista a tashi da addu'a da mai jaya ma mutanen nan domin mutanen nan suna da mutane a cikin wanda in an tura jami'an tsaron ma kafin jami'an tsaro su kai wurin to sun ba su labari to addu'a duka tana maganin munafuki ko min munafuncin shi. Idan aka yi alƙanu aka dinga yi ana sadakoki da su masu yin da masu raɗa masu da masu goyon bayansu duka Allah ya mana maganin su domin wannan abu ya ɓaci daidai da duk ake tsammani. Na gode.
To mazallah mun gode Alhaji Rabi da wannan ra'ayi naka bari mu je Nasarawa. Wane ne aka layi daga Nasarawa?
To mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari kuma sakatare na kungiyar mai da nasara. To a gaskiya alhamdulillah yau ne take muna cikin murna nan cikin garin lafiyan bari-bari sakamakon samun sabon sarki da muka yi wato Sidi Bage Allah ya taya shi riko kuma Allah ya ja kwana, kuma muna fatan Allah ya sa yayi abubuwan da shi marigayi Isa yayi a cikin garin Lafiya da jihar Nasarawa, ko kuma yayi tayi da yanda shi yayi. Allah ya taya riko, muna taya shi murna. Mai magana Bashir Tela ne daga garin Lafiya.
To Bashir Tela, mun gode kwarai da sukun mummunan, muna taya shi murna da fatan Allah ya bashi riko ya sa yayi abin da ya kamata. To daga Nasarawa bari mu je Bauchi. Wane ne aka layi daga Bauchi?
Sarfilu Salisu daga Danne Biredi ne daga jama'ar jihar Bauchi.
To Malam Salisu, me ke tafi da kai a yau?
Yawwa, to da farko zan yi fatan alkhairi da wannan gidan rediyo yadda yake ba da dama, yake ba da namu ra'ayi. Zan yi kira ga hukuma ne abin da ya shafi Najeriya dangane da abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara. Abubuwan ya yi nisan da ya yi nisa sosai. Muna fatan hukuma ta ɗauki matakin yadda za su magance wannan abubuwa da ake kashe al'umma a cikin jihar nan ta Zamfara. Fatan mu dai duka a zanna lafiya Najeriya baki daya. Daga Salisu daga Danne Biredi jama'ar, na gode.
Malam Salisu, mun gode kwarai da gaske. To bari mu je jihar Niger. Wane ne akan layi ga Niger?
Ana so a yi ma wannan tsaro din su zakari da Allah sai an sauke
ta. Wane ne daga Niger tukunna? Ya sunan malamin?
Sani ne, Sani Danjuma daga Nara City local government.
Sani Danjuma, yanzu muna sauraron ka.
Abin da nake cewa ba akan harkar tsaro, saboda duk lokacin da aka tura jami'an tsaro sai a buga musu waya zo su nade cikin jami'an tsaro. To abin da ya kamata a yi duk lokacin da za a turo jami'an tsaro, to ya kamata a ɗauke sabis ɗin da ke wurin gaba ɗaya, a ɗauke waya, babu wanda zai buga waya, sai su jami'an tsaro a ba su rediyon da za su rika amfani da shi a tsakaninsu a tsawon watannin da ya kamata. Insha Allah rabbi za a cimma nasara. Amma muddin aka bar waya suna buga mu jinin su a duk inda jami'an tsaro suka bi, ɗan sa idan suna nan suna kallo sai su dingi bugawa.
To Malam San Danjuma, mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar, da fatan za a ɗauka kuma a yi amfani da ita. Mun gode da wanda suka samu damar kira da ɗauka waya kuma ka ƙarshen ɗaga wayoyin mu a yau. Sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu, za ku buɗe dama mu ba kuma ku kira ku ƙara bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To madalla, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa ƙarfe 4 saura minti 3. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kule-kule ɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru guda 18 ne suke fafatawa a gasar La Liga na Eliwat a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Kulub ɗin Apejas ita ce ta takarar gani a wannan shekarar, an da ta ɗare kan farkon allon da maki 18, sai kuma kulub ɗin da ta saba zamtowa ta farko a kowace shekara, Cotton Sport ta Birnin Garwa ita ce ta zamto ta biyu da maki 15, ta uku kuma ita ce kulub ɗin Dragon ta Birnin Yaounde da maki 15 ita ma. A gasar La Liga ajin ba kuma kulub ɗin Fece ita ce ta zamo ta farko da maki 18, sai ta biyu ita ce kulub ɗin Star Renat da maki 17, wacce zamto ta uku ita ce kulub ɗin UMS ta Birnin Lum da maki 16. Sai dai kuma kulub ɗin Enemy Tips Lions ta ƙasar jamhuriyar Kamaru, bayan ta lallasa ƙasar Komoriya da ci 3 da nema, a yayin da suke neman halattar cin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar na nahiyar Afirka a kasar Masar a wannan shekarar. Dai Enemy Tips Lions ta samu gurbi na 54 ne a duniya, bayan rahoton da kungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya ta fitar FIFA, anda kuma ta zamto a nahiyar Afirka ta 7. Sai kuma kasar Senegal ita ce wanda ta samu zamtowa ta 23 a jerin gwanon kasashen da suke fice wajen taka leda a duniya baki daya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla, a gaida Muhammad Awal Garba. To sai amana afa, ba za mu samu damar kawo muku takaitaccen labaran duniya ba. To da wannan kuma za mu yi sallama da ku, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada manta, za a iya sake ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu a madadin Julie Lazgarshen, wadda ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, da ma Amina Bahara Auna, da Aliyu Mustapha Sokoto, da suka taimaka a kawo muku wannan labarin gare ku, ni Sarfili Hashin Gumel da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.